بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم العمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قالوا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثلي وادعوا شهداء من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وأعدت للكافرين.
الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Juma'a biyu ga watan Ramadan hijira ta 444 daidai da 24 ga watan uku shekara ta 2023. Za mu ci gaba tafsiri a suratul Ahzab daga aya ta 9 insha Allah. Karatunmu na yau yana dauke da bayani akan masu yakar Madina, masu yakar Madina a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka ya koma Madina, ya tarar da mutane daban-daban a garin Madina. Wannan ya tabbata a tarihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar Makka ya koma Madina a matsayin hijira saboda a samu sauki ta wajen gudanar da addinin Allah. Amma can ma Madinan da ya tafi sai ya tarar da matsala. Duk da cewar matsalar da take Madina ta bambanta da matsalar da ya baro a Makka. Wannan yana cikin bayanin da Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah ya gabatar a littafinsa Zadul Ma'ad, mujallad na uku shafi na 126. Domin littafin Zadul Ma'ad littafin da Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah ya rubuta saboda bayanin abubuwan da suka shafi rayuwar manzon Allah. To shi yasa littafin Zadul Ma'ad Ibn al-Qayyim ya yi magana musamman a kan hijiran Annabi Muhammad. Domin babu shakka hijirar da manzon Allah ya daga Makka zuwa Madina tana da tasiri a rayuwar musulunci. Babu yadda za a yi mutum ya karanta tarihin musulunci bai nemi sanin yanayin zaman da Annabi ya yi a garin Madina ba. Don haka ya sa Ibn al-Qayyim ya magana a kai, ya ce, lamma qadiman nabiyu al-Madinata, a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso garin Madina, sara al-kufaru ma'ahu salasata aqsamin. Sai manzon Allah ya tarar da Madina, nan ma dai akwai kafiran, to amma sun bambanta da tsarin kafirai da suke garin Makka. Kafiran da suke garin Madina sun kasu kashi uku: ismun salahahum wa wada'ahum ala Allah yuharibuhu. Kashi guda a lokacin da manzon Allah ya iso garin Madina ya sulhu da su, an yi yarjejeniya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yaƙe su ba, su ma ba za su yaƙe shi ba. Wala yuzahiru alaihi, kuma ba za su taimaki wani wanda ya yi nufin ya yaƙe shi ba. Wala yuwalu alaihi aduwahu, kuma ba za su taimaka ma, ba za su haɗa kai da wani makiyin manzon Allah ba. To wannan shi ne yarjejeniyar da aka yi a tsakanin Annabi da kafiran da suke ganin Madina kashi guda. Wahum ala kufrihim, an yadda su tabbata a kan kafircinsu, ba dole ba ne su musulunta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yarjejeniya da su, su tabbata a kan kafircinsu, aminuna ala jima'ihim wa amwalihim, kuma suna da amanar dukiyarsu da jininsu, saboda haka babu faɗa a tsakaninsu da musulmai. Wannan kashi guda kenan. Wa qismun harabuhu, to kashi guda kuma waɗannan ba su yi sulhu da manzon Allah ba. A lokacin da Annabi ya iso garin Madina sun bayyana marƙiyayya, saboda haka a faɗa ake wa nasabu lahu al-adawa, saboda haka shi kansa manzon Allah ya sani waɗannan kafiran maƙiyansa ne. Wa qismun, sannan akwai kashi guda na kafirai, tarikuhu, su wannan kashi guda ɗin suna tsakatsaki, falam yusalihuhu walam yuharibuhu, ba su yi sulhu da manzon Allah ba, kuma ba su yaƙi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Bal intabaru, wannan kashi guda suna jira su ga menene al'amarin Annabi zai kasance, tunda mutum ne baƙo a gari, babu tabbas al'amarinsa zai bunƙasa ko kuma al'amarin ya lalace. Saboda haka suka sa ido, suna jira su ga me zai tabbata game da al'amarin musulunci. Intabaru ma yaqulu ilayhi amruhu wa amru a'da'ihi, suna jira su gani shin gaba Annabi zai yi ƙarfi idan ya samu karfi kaga za su mara mishi ko kuwa a gaba makiyan annabi za su yi karfi idan suka ga makiyan annabi sun fi shi karfi to za su mara musu saboda ka waɗannan su ne yake kira munafikai suna tsakatsaki ba su nuna soyayya su ga manzon Allah ba kuma ba su nuna kiyayya su ba ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره بالباطل اما ضد هكا wannan kashi na uku din wadanda ba su nuna soyayya su ga annabi ko kiyayya su ba yan takataki wasu daga cikin su suna son su ga cewar annabi ya lalace al'amarin sa ma ya lalace wato suna fatan su ga hallakar manzon Allah wa minhum man dakala ma'ahu fi zahir wani kuma sai ya ga ya kamata ya karba addinin musulunci don in bai karba ba to ba zai samu daɗin zama a garin ba amma dai a zuciyarsa baya son annabi Muhammad wa huwa ma'a aduhi fil batini saboda haka a zahiri yana tare da annabi wa huwa ma'a aduhi fil batini amma a boye fa a boye yana tare da makiyin annabi waɗannan su ne munafikai saboda haka in ka dubi suratul baqara hakanan ta karkasa mutanen liyaman al-fariqain wa haula'i humul munafiqun waɗannan su ne munafikai akwai waɗanda sun ba da kai ga musulunci amma me yasa suka ba wa musulunci haɗin kai suka shiga sun shiga ne a zahiri saboda suna tsoron in ba su musulunta ba ba za su ji daɗin zama a garin Madina ba amma a ɓoye ba musulmai ba ne فآمل كل طائفة من هذه الطوائف ابن القيم يتي سودا تعلوك سنة النبي يأي سمى دينا سينا معاملة قوة نساشي نا نوءكا كافري كشي أفتنا بما أمره به معاملة دا النبي يتي دا قوة نساشي نا كافري معاملة تي دا الله يمسى أمرني إرنتا تعلوك سنة من ذا الله يتهو مدينة تبارك وتعالى فصالح يهود مدينه سودا ka lokacin da annabi ya zo garin Madina matakin farko da yake annabi ya samu akwai yahudawa manzon Allah sai ya kira su yace ku zo mu zauna mu rubuta yarjejeniya na zaman lafiya aka rubuta wa kataba bainahum kataba bainahum wa bainahu kitabu amni aka rubuta takarda ta alƙawarin za a zauna lafiya a garin Madina da yahudawa da musulmai to yahudawan kuma kanu salasu tawa'if sun kasance kabilu uku ne a garin Madina kanu salasa tawa'if haulal Madina akwai banu qainuqa'a akwai banu nadir sannan akwai banu quraiza dukkansu dai yahudawa ne amma kabila ne daban-daban to wannan yasa annabi ya samu zaman lafiya a garin Madina saboda alƙawarin da aka rubuta to amma duk da haka yahudawan nan suka yi ta kokarin munafinci ga manzon Allah suka dinga kulle-kulle ga annabi Muhammad da farko ba su nuna kiyayyarsu ba amma da aka kai ga yakin Badar lokacin da aka yi yakin Badar suka ga cewa annabi ya yi nasara suka ce to lallai al'amarin mutumin nan fa ƙara ƙarfi yake shi a dai jira a gani aka zo yakin Uhud suka ga ba a murkushe musulunci ba to daga nan suka fahimci rayuwarsu a garin Madina ba za ta taɓa samun nagarta ba in dai manzon Allah yana garin yaya za a yi ƙulle-ƙullen da za a ga bayan manzon Allah wannan ya aku bayan yakin Badar da yakin Uhud fa taharraka wafdun yahudi yajubu aljazirati alarabiyya aka samu wasu mutane daga cikin yahudawan da suke garin Madina suka fita suna zagaye kabilun larabawa gaba ɗaya da suke duniya waɗannan manyan yahudawan suna tafiya suna samun kabilu daban-daban na larabawa suna neman haɗin kansu ta yanda za a haɗa wata runduna guda mai ƙarfi rundunar da take da haɗin kan Yahudawa da kuma Larabawa, a samar da wata runduna ta mayaka mai ƙarfi. Wannan rundunar ta zo garin Madina ta murƙushe Annabi Muhammad da musulmai, saboda haka a ga bayan addinin musulunci baki ɗayansa. Don haka aka samu waɗanda suka tashi musamman daga garin Madina, suna tafiya ga shugabannin Larabawa ana kulle yarjejeniya. Wanda Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a littafin Zadul Ma'ad ya rubuta sunayensu, yana mujallar na uku shafi na 240, daga cikinsu yana cewa akwai Sallam bin Abil Haqiq An-Naburi, akwai Huyayyu bin Aqab An-Naburi, mutum na uku shi ne Kinanatu bin Abil Haqiq An-Naburi, akwai kuma Hawzatu bin Qaisin Al-Wa'ili, da mutum na biyar Abu Ammar Al-Wa'ili, da kuma mutum na shida Sallam bin Mishkam. Wannan duka bayaninsa ya taho a littafin tarihi babu shakka. Manyan Yahudawa ne da suka tashi suka tafi garin Makka, suka zo suka samu shugabannin Makka. Ga abin da muke tunanin ya kamata a yi, ya kamata ƙabilu su haɗa kai da mu Yahudawa mu yaƙi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To duk wani makiyayin manzon Allah idan ji wannan shawara sai ya karɓa. Don haka nan da nan Larabawa sun karɓi wannan shawara ta Yahudawa. To inda aka samu kuskure, su waɗannan Yahudawa sun manta cewa akwai alƙawarin zaman lafiya a tsakaninsu da Annabi Muhammad. A lokacin da manzon Allah ya zo garin Madina, abu na farko da ya yi shi ne aka rubuta alƙawarin zaman lafiya. Wannan alƙawari kuwa abinda ya ƙunsa, ba za su yaƙi Annabi ba, sannan ba za su taimaka ma wanda zai yaƙi manzon Allah ba, ba za su ba da taimako ga duk wani wanda yake nufin ya yaƙi addinin musulunci ba. Wannan yana rubuce, sai ga sun taka wannan alƙawari. Yahuda wannan suka dinga zagaye ƙabilun Larabawa, sun tafi Makka, suka samu haɗin kai na Qurayshawa ƙarƙashin jagorancin Abu Sufyan bin Harbin, kafin Allah ya nufe shi da musulunta. Allah ya ƙara masa yarda. Abu Sufyan shi ne wanda ya jagoranci sojojin Qurayshawa, sai da aka haɗa mutane 4,000 a garin Makka, zallan Qurayshawa sojoji. Saboda haka dangin Annabi sun ba da nasu haɗin kai ga sojoji da aka samu 4,000 saboda a yaƙi addinin musulunci. Na farko kenan. Na biyu akwai rundunar da aka samu daga Gatsufan, jagoranta shi ne Uyayna bin Hisni. Sannan a cikinsu akwai banu Fazara. To na uku aka samu runduna daga banu Murra, jagoransu shi ne Al-Harith bin Awfin, ya taho da sojoji 400. To wannan ya haɗa da wato yankin ƙabilar banu Gatsufan. Sannan na hudu aka samu rundunar banu Ashja'i bi ƙiyadati Mis'ar bin Ruhaila, jagoransu shi ne Mis'ar wani Balarabe wanda shi ma bani ne a yaƙi, ya taho da sojoji mutum 400. Na biyar aka samu rundunar banu Asad. Ita wannan runduna ta taho ƙarƙashin jagorancin Tulayha bin Huwailid, wanda shi ma sananne ne a tarihi ta wajen wato jaruntakar yaƙi, ya taho da sojoji mutum 4,500. Na shida aka samu rundunar banu Sulay, jagoransu shi ne Sufyan bin Abdishams, ya zo da sojoji mutum 700. A taƙaice sai da aka haɗa sojoji mutum 10,000. Bayan waɗannan sojoji sun haɗu, kaga akwai haɗin kai. Sannan kuma idan sun taho Madina, akwai Yahudawa Madina su ma dama su suka shirya wannan rundunar ta yaƙi ɗin. Kaga kenan an haɗa kai a tsakanin Yahudawa da Larabawa, za a yi ƙoƙari a gabayen addinin musulunci. Waye shugaba gaba ɗaya? Sai aka ce an ba da jagorancin gaba ɗaya ga Abu Sufyan. Wannan yana cikin littafin tarihi kamar Siratu Ibn Hisham مجلد النبي شافي عند ربيد قوم شابير حكما إن كبيرا طبقات الكبرى لتافي ابن صعد مجلد النبي شافينا أربعين دبير دا البداية والنهاية من ابن كثير مجلد نهود شافي عند ربيد دبير باب لتاف تاريخي وان دبي بعد العبار حد كيد أكسام أتكان يهوداوا دلا رباوا أياك الدين المسلم شبا باب لتافي سنني وان دبي بعد العبار فالتافن فتح الباري ابن حجر دان أنسى مصاباني دا مدى شكرا دوانا أبي يأوكو فابن حجر دي تترو دليلي ينا مجلل نشيد شافن دريوكو دا فتح الباري ينا شوى الأكثر على أنها كانت غزوة الخندق سنة خمسين وانا أبي يأوكو لي أشكرا تبير دا هجر من زن الله saboda haka sai ga sojoji nan mutum 10,000 duk wani jarumi da ake jin ya iya yaki in dai balarabi ne to yana cikin waɗannan rundunoni an yi gangami ne da tunanin ba za a bar madina ba face annabi sallallahu alaihi wasallam an ga bayansa ko ba shi kaɗai ba sai an ga bayan musulunci gaba ɗayan shi don haka suka samu sati uku a garin Madina sun samu kwanaki 21 dan ya kusan wata guda zaman da suka yi a garin Madina wannan ya zo a cikin littafin Al-Hawi Kabir al-Imam al-Mawardi yace ijtama'a quraishun fi 4000 quraishawa wanda suka zo daga Makka kaga kenan karkashin jagorancin Abu Sufyan bin Harbin sojojin su mutum 4,000 daga cikin 4,000 din nan salasuni ati farasi mahaya doki mutum 300 ne kaga akwai dawakai kenan mutum 300 amma raquma fa sai da aka samu 1500 mahaya raquma sai da aka samu mutum 1,500 kaga ga dawakai ga raquma alaihim Abu Sufyan bin Harbi wannan shine rundunar da ya taho daga Makka yana karkashin jagorancin Abu Sufyan wasta'adu al-Arab ba su kadai ba suka nemi sauran larabawa duk su taho faja'ahum al-ahzab min al-qaba'il ala istakmalu 10,000 dan haka kowace kabila ta bada nata gudunmawa da soja da makami da kayan aiki aka hada sojoji 10,000 منهم غطفان ويهود بني خيبر سنة لسكته مدينة سكت مهل كان يهودا بنو خيبر وحاصر المدينة سك يوم مدينة كوانيا تبئن دكذو مدينة سوجوجين كافرين سنك ويتا والنبي ومعه من المسلمين دا النبي نتكين غير مدينة ga shiga musulmai ko ka san nawa suke dukkan su gaba daya ba su wuce 3,000 ba sojojin da suka zo sun kai 10,000 amma annabi da ke garin Madina da shi da musulmai 3,000 rajulin mutum 3,000 ne wanda shi ya nuna maka cewar wato in banda taimakon Allah ba yadda za a yi addinin musulunci ya ci gaba daga wannan lokaci wannan nasara ce ta Allah kawai wadama salatu asabi amma da ikon Allah rundunonin nan sun taho Madina ba su iya shigowa gari ba suna zagaye da garin Madina aka samu sati uku a wannan lokaci kafin ma su taho da labari ya iso wanda labari ya zo cikin littafin tarihi Salman al-Farisi ya ba da shawara bi hafril khandafi a tona babban rami a zagaye garin Madina ya ba da wannan shawara kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba wannan shawara abinda zai gwada maka wahalar da sahabbai suka sha a rayuwa kenan me yawa labari kawai kake ji baka taba surantawa ba yanzu misali a ce garin nan mutanen garin nan mu tona rami mu zagaye garin nan ramin da za a tona kai ka sani ba wai rami bane kamar lambatu kawai babban rami ne wanda in mutum ya taho da doki ba zai iya tsallake shi ba wanda in mutum ya zo da raƙumi ba zai iya tsallake shi ba
kaga rami ne kenan babba wanda ko daga tafila za a yi babu shakka ba karamin aiki bane. To amma sahabban manzon Allah wallahi sai da suka tona ramin nan suka zagaye garin Madina. Ka iya kai tunani wannan wani irin rami ne, kuma wallahi sai da suka tona wannan rami bisa umarnin Allah. Amila ma'ahum rasulullah
sallallahu
alaihi wasallam, dauka manzon Allah yana zauna a inuwa da shi ake tonawa, ana ta tona wannan rami. Fa waqtala ila kulli asharati rijalin, duk sahabbai mutum goma an ba su aiki, an yi hafiru min al-khandaqi 40 zira'an, sai sun tona zira'i 40 na rami. Duk sahabban manzon Allah mutum goma suna da wannan aiki, za su tona ramin da ya kai zira'i 40. Don haka aka kama aiki wanda zai nuna maka ƙarfin halin sahabban Annabi Muhammad, ƙarfin halinsu da imaninsu da yarda da maganar Allah da ta manzon Allah. Farabu min al-khandaqi ba'da 6 ayyamin, kwana 6 kacal aka ɗauka, amma an zagaye garin Madina da rami. Ni na tabbata ko ka tahila za a ɗauko a garin nan, wallahi sai an yi kwana 10. A ce za a zagaye garin nan da rami, amma sahabban manzon Allah kwana 6 kawai suka ɗauka. Allah ya ƙara musu yarda. Saboda haka ja'alun nisa'a was-sibyana fil aṭāmi, manzon Allah ya ce duk inda mata suke da yara, da yake kafirai sun zagaye garin Madina, manzon Allah ya ce a tara mata da yara a kan tsauni a tsakiyar garin Madina. Tsaunuka sai a je a sassa mata da yara. Wannan za ka gani a littafan tarihi daban-daban, kamar misali a tarihin al-Imam al-Tabari akwai labarin Anas bin Malik da ya kawo, kuma akwai labarin Al-Bara' bin Azib wanda shi ma ya samu hadisi. Wannan hadisin Al-Imam Suyuti ya ce yana da kyau. Hakanan za ka gan shi a littafin Majma'u Zawa'id, yana mujallalin shi da shafin 131. Al-Imam Al-Haythami yana cewa labarai da aka samu game da sahabban Annabi Muhammad wajen tona rami, wannan rami shi ake kiransa Al-Khandaq. Shi yasa wannan yaki ya samu suna kashe biyu, ko dai a kira shi Ghazwatul Ahzabi ko kuma a kira shi Ghazwatul Khandaq. Don haka za ka gani a Siyaratu Ibn Hisham yana juz'i na uku shafi na 214. Haka nan malaman tafsiri daban-daban, inda ya ɗauki wannan sura Suratul Ahzabi ka duba, za ka ga sun kawo tarihin wannan rabi da Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai suka tona. Yana tafsirin al-Imam al-Razi, yana tafsirin al-Imam al-Alusi, Ruhul Ma'ani, yana tafsirai daban-daban in banda tafsirin Ibn Kathir. To wannan shi ake nufi da al-Ahzab, rundunoni da suka zo garin Madina da nufin hallaka Annabi Muhammad da musulmai gaba daya. Rundunoni da suka zo garin Madina wanda su ake kira al-Ahzab, babu shakka ba karamin ni'ima bace ga Annabi Muhammad da musulmai a wannan lokaci. To sai Allah ya yi wani kira, me yace?
Ya ayyuhallazina amanu dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh ja'akum junudun fa'arsalna 'alayhim وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا.
الله مدوكي يشي يا أيها الذين آمنوا يا قوة نسكي إيماني اذكروا نئمة الله عليكم كتن نئمة الله دي يغريكم. Kasa wannan ba shakka babban ni'ima ce. Allah yana tunatar da sahabban Annabi Muhammad game da ni'ima da ya musu. Wace ni'ima? Sai Allah yake iz ja'atkum junudun, a lokacin da rundunonin mayaka suka zo garin Madina. Fa arsalna alaihim rihan, sai muka turo musu wata guguwa. Wa junudan lam tarawha, da wasu sojoji waɗanda ku musulmai ba ku gansu ba. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, kuma Allah ya kasance mai ganin abin da kuke aikatawa. Allah yana ganin abin da ke faruwa. Ka suranta yadda wannan wato shiri da aka yi wa musulmai, ka suranta irin wannan shiri. Anya a yi irin wannan shiri ga wani gari a ce ya tsira. Amma duk da haka da yake al'amarin musulunci al'amarin Allah ne. Allah tabaraka wa ta'ala ya bada nashi taimako. Ya bada nashi taimako. Taimakon da ya bayar ya faɗa mana yace ya taimaka ma annabi da guguwa, kuma ya taimaka ma annabi da wata rundunan da musulmai ba su gansu ba. Lam yaraha al-muslimuna wa hadhihi al-junud allati lam yarawha, wannan rundunar da musulmai ba su gansu ba, ba karon farko da Allah ya taimaka wa musulmai da su ba kenan. Babu shakka Allah ya taimaka wa musulmai da wannan runduna, rundunar da musulmai ba su gani. Manna alaihim, tun a yakin Hunain Allah ya bada irin wannan taimako ga musulmai, wanda Allah madaukaki ya faɗa wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasaratukum falam tughni ankum shay'an wa dhaqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa anzala junudan lam tarawha. Kaga a yakin Hunain ma Allah ya saukar da wannan rundunar da musulmai ba su gani ba. Wallahi sahabban annabi sun samu gatar Allah a tafi yaki. Idan an tafi yaki sai Allah ya turo wata rundunar da su sahabban annabi ba su magani, sai Allah ya turo sojoji. To wannan sojojin ko a yakin Badar ma Allah ya turo su. Kaga ya turo a yakin Hunain, ya turo kuma a yakin Badar. Wazalika qawluhu, lokacin da Allah yake cewa iz yuhi rabbuka ila almalaikati, yanzu ne sai aka gaya mana wata runduna ce Allah yake taimakon musulmai da ita, ashe rundunar mala'iku ne. Anan ne Allah ya bayyana sunansu. Iz yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum, Allah ya ce wa mala'iku ina tare da ku, saboda haka wannan yaki kuma za ku je, za ku bada naku gudunmawa, ni ma zan bada nawa. Ka duba yadda Allah yake taimakon musulmai a yaki. Ya gaya wa mala'iku menene aikin mala'iku, fasabbitu allazina amanu, abinda nake so da ku ƙarfafa zuciyar mumini a yaki, kada ya ji tsoro ya ruga ya gudu. Saboda haka mumini idan an tafi yaki bai tsoron kowa, in ya tunkari mutum sai zai kashe shi amma ba zai juya ba, saboda mala'ika yana ƙarfafa zuciyarsa. Sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wannan shine aikin mala'iku. Fasabbitu allazina amanu, shi kuma Allah yake to ni kuma aikin da zan yi, sa'ulqi fi qulubi allazina kafaru ru'ba, ku mala'iku ku sa nutsuwa a zukatan sojojin musulmai da ƙarfin hali, ni kuma zan jefa tsoro a zukatan sojojin kafirai, inji Allah. Shi aikin da Allah zai yi, zai jefa tsoro a zuciyar kafirin soja. Saboda haka sai Allah yake fadribu fawqa al'anaki wadribu minhum kulla banani, wannan ya nuna cewar Allah ya taimaka ma sahabbai da sojojin da ba su ganin su, wato su ne mala'iku. Hadhihi aljunud allati lam yarawha hiya almala'ika, waɗannan sojoji ne waɗanda Allah ya taimaka ma sahabban annabi da su. Kaga an ba wa sahabbai taimako a yakin Hunain, a yakin al-Ahzab, shine wannan aya, ita ce wannan aya da muke karantawa. Sannan kuma ga yakin Badar, yakin farko da aka yi a tsakanin annabi da kafirai. Wannan ya nuna cewar Allah tabaraka wa ta'ala yana bada taimakonsa ga musulmai idan an tafi yaki. Kai ne ba za ka gane ba, amma akwai taimakon Allah. To wani taimako Allah ya ba mu annabi Muhammad a lokacin da aka zo yakin al-Ahzab? Allah madaukaki ya faɗa mana la, yace ya ba da taimako da guguwa, ya ba da taimakon guguwa. Haka ne, wannan guguwar da ya ba da taimakonta, malamai sun yi sharhi a kanta. Kamar misali in ka dubi Fathul Bari, akwai hadisin Abdullahi bin Abbas wanda Ibn Hajar ya kawo, yake magana game da guguwa iri biyu ce, guguwan da Allah yake taimaka ma annabawa da ita, guguwa iri biyu ce, rihul azabi, wannan guguwa ta azaba ce. Annabi da kansa ya faɗa, kuma hadisin muttafaqun alayh, wannan hadisin Abdullah ibn Abbas, manzon Allah yake nusirtu bis-saba wa uhlikat adun bid-daburi, wato guguwar iri biyu ce. Manzon Allah yake ni guguwar da Allah ya taimaka min da ita a lokacin da aka yakin al-Khandaq, guguwar sunanta as-saba, amma guguwar da Allah ya taimaka ma annabi Salihu da ita game da adawa, samudawa, annabi Hudu adawa, da wata guguwa Allah ya hallaka su, sai manzon Allah ya ce ad-dabur, sunanta ad-dabur, inda ka ji an ce an hallaka wasu mutane da wata guguwa. Wannan guguwar ba irin wacce Allah ya taimaka ma annabi da ita ba ne, guguwar da Allah ya taimaka ma annabi Muhammad da ita, manzon Allah ya ce sunanta as-saba. Wannan hadisin yana kitabul istisqa'i a sahihul bukhari, babu qaulin nabiyyi nusirtu bis-saba, akwai hadisi, akwai babi musamman na wannan hadisi, shine hadisi na 988, kuma yana sahihu muslim, kitabul istisqa babun fi rihi as-saba wad-daburi. Al-imamu muslim yayi babi akan guguwa iri biyu ce, guguwar azaba iri biyu ce, da kwai guguwar as-saba da aka ce mata manzon Allah da ita, akwai guguwar ad-dabur wacce aka ce mata annabi Hud da ita. Wannan shine hadisi na 900. Don haka idan ka ji a duniya ana cewa akwai guguwa da ake kiranta tornado, ko a ce maka hurricane, ko a ce akwai typhoon, ko a ce maka cyclone, duk sunar guguwa ɗaya ce. To Ibn Hajar a cikin Fathul Bari, mujallal nabi shafin 521, ya ce as-saba ita guguwar da ake kira as-saba wacce annabi ya ce Allah ya taimaka masa da ita, mahabbuha min mashariki shamsi, tana kaɗowa ne daga gabas, da gabas take kaɗowa, wa bidhal dabur, amma duk wata guguwa ta halaka za ka samu ba daga gabas take hitowa ba, tana hitowa ne ta yamma, wa hiya allati uhlikat biha qawmu ad, saboda haka da irin wannan guguwa da kake ji tana ta'adi a ƙasashen Amurka da sauransu, wannan guguwar ita ce ake kira ad-dabur, ita ce wacce Allah ya hallaka adawa da ita. Wa anna ad-dabura ashaddu min as-saba, manzon Allah ya nuna mana cewa guguwar ad-dabur wacce Allah ya hallaka adawa da ita, wannan guguwar ta fi tsanani akan guguwar da Allah ya taimaka masa da ita. Annaha lam yakhruju minha illa qadrun yasirun wa ma zalika ista'salatuhum, ana cewa guguwar da Allah ya hallaka adawa da ita guguwar kaɗan aka turo, ba duka ba ne, an buɗe ƙofar kaɗan kaɗan ne, amma duk da haka sai ta hallaka su. Har ma Allah yana tambaya ya ce fa hal tara lahum min baqiya, shin ka ga ragowar adawa a duniya a yau, kuma guguwar ba gaba ɗayanta ba ne, ɗan kaɗan aka buɗe, wanda dalilin wannan guguwar su adawa Allah maɗaukaki ya hallaka su. Walamma alima Allahu rafata nabiyyi, amma shi annabi Muhammad yanzu da aka samu rundunonin mayaƙa sun taho garin Madina, an zo an zagaye Madina, to da aka taho shi ko Allah ya san annabi Muhammad mutum ne mai tausayi da jin kai, bi kaunihi, manzon Allah bai san Allah ya hallaka mutanensa, Allah ya riga ya sani, raja'a an yuslimu, saboda annabi yana fatar duk da dai an samu kiyayya da adawa a tsakaninsa da mutanen Makka, amma annabi yana fatar gaba Allah zai bashi nasara su musulunta, kuma babu shakka haka din ne, saboda yanzu ka ga in ka tafi Makka ai babu kafiri, sai dai tarihi. To don haka sallallahu alaihi wasallam, da Allah ya tashi turo guguwa, sai Allah ya turo guguwar as-saba, ita ce mara barna sosai, ba ta da barna mai yawa, ba ta kai wancan guguwa da Allah yake hallaka kafirai da ita ba. Fakana sababu rahilihim anil muslimin, ganin wannan guguwa kafirai suka gaba za su iya zama a garin Madina, ba suka tarwate, suka bar gari suka gudu, lima asabahum bisababiha min ash-shidda, saboda zuwan guguwa rundunonin sun samu tsanani kwarai tunda sun kafa tantuna sun yi sansani a kewayen Madina. To ga guguwa tana daga bukokinsu, tana ta'adi ga dabbobinsu, akwai alamar in basu gudu ba ma za ta iya halaka su. Wa ma'a zalika falam tuhlik minhum ahada, duk da haka ita wannan guguwar ta tsoratar da su sun bar garin Madina, amma babu mutum ɗaya da guguwa ta halaka shi, babu mutum ɗaya da ya mutu a dalilin wannan guguwa. Wa lam tasta'silhum, don haka wannan guguwar bata wato halaka ainihin kafirai da suka zo garin Madina ba. Kaga dama Allah ya turo guguwar ne saboda ta tsoratar da kafirai su bar gari, ba wai don ta halaka su ba. Al'amari ya ƙare, don haka kafirai sun gudu. Tunda kafirai sun gudu, kaga yaƙi ya ƙare. Wannan abu ya auku a watan Zulƙa'ida, a wannan shekara ta biyar, wanda wannan shine labari wanda yake mafi inganci, kamar yadda malaman hadisi suka tabbatar, kuma za ka gani a Ar-Rahiqul Maktum, littafin tarihi na Al-Mubarak Furi, yana shafi na 277. To Allah yana tunatar da musulmai wannan ni'ima, sai Allah ya sake bayanin ni'iman don ma su tuna da kyau. Ya ce mi,
Iza'ukum
min fawqikum, Allah yake ku tuna lokacin da kafirai suka zo ta saman ku, ta saman Madina da ƙasan Madina, ko ina ka duba kafirai ne. Ta saman Madina ana nufin min ƙibalin mashriqi, wato ta gabas kenan, gabas. Wa hum ƙabilun da suka zo ta gabacin Madina su ne Banu Asad, Banu Ghatafan, da wanda ke jagorantar mayaƙan Malik bin Aufin An-Nadri, da kuma Uyaynat bin Hisnin Al-Fazari, yana tare da sojoji 1000 na Banu Ghatafan, sannan da kuma Ulayha bin Khuwailid Al-Asadi, wanda ya taho da sojoji mutum 4,500. Wannan ta gabashin Madina, waɗannan kafirai sun tsara wurin, akwai Huyay bin Aqtab fi Yahudi bani Quraiza, sannan ga Yahudawan bani Quraiza wanda su ma ta wannan gefen, wato ta gabacin Madina suka taru. Allah Maɗaukaki ya ce, wa min asfala minkum, haka nan ta ƙasa da ku, wato ta ƙasar Madina. Idan aka ce ƙasar Madina, min ƙibalin Maghrib, ana nufin ta gefen yamma, ta yammacin Madina. To ta yammacin Madina ne Qurayshawa suka zo. Idan aka ce Qurayshawa, ana nufin mutanen Makka, Banu Kinana, wanda Abu Sufyan bin Harbin shi ne jagora fi Qurayshin, wa man tabi'ahu, da duk wanda ke tare da shi. To idan musulmai suka dubi gabas, ba ka ganin komai sai duhun kafirai. Idan ka dubi yamma, ba ka ganin komai sai duhun kafirai. Ga musulmai a tsakiya, Allah yake gaya mana don ya gwada mana ikonsa. Saboda haka wato babu wanda yake Allah ƙarfin yaki. Shine Allah ya ce, wa idh zagatil absaru, a wannan lokaci idanu sun ƙetara, falam tanzur illa aduwiha, duk inda ido ya ɗaga ba abin da yake gani sai maƙiyinsa. Duk inda musulmi ya ɗaga idanunsa baya ganin komai sai sojan kafirai. Wa balagatil qulubul hanajira, Allah Maɗaukaki ya ce zukata sun iso maƙogwaro, wato saboda kaɗawa. Kamar yadda ka san mutum in ya razana zuciyarsa na bugawa, shine Allah yake bada misalin bugawan zuciyan. Bugawan yayi tsanani kamar zuciya ta iso makoshi, sai ka ɗauka zuciyar mutum ta zo wuya, tsoron ya kai makura. Shine Allah yake, wa tazunnuna billahi zununa, kuna ta zace-zace game da Allah, zato iri-iri. A daidai wannan lokaci zaton mutane ya bambanta game da Allah. Musulmai da ke garin Madina sun ɗaga ido, gabas kafirai ne, yamma kafirai ne. tofa akwai wanda ke tunanin anya kuwa Muhammadu nan ba ƙarya yake mana ba kisa Allah yake tunanin ya bambanta game da Allah tazunnuna billahi zununa kuna tazace-zace game da Allah akwai wanda shi munafiki ne yana ganin Annabi Muhammad ya jawo maganan Madina fitina saboda haka yanzu dai mutane za su huta a dalilin manzon Allah amma su mu'minai fa duk da wannan yanayi da ake ciki musulmi da yake da ƙarfin imani idan ya daga ido ya ga kafirin shi ko farin ciki yake saboda yana ganin ga aljanna ta kusa domin babu shakka an samu sababin da zai rasa ransa ya tabbata in ya mutu a wannan halin ba ko masa aljanna ce ne Allah madaukaki ya ce
wala lil qawmi dunyanuna wa zulzilu zilzalan shadida
hunalika tuliyal mu'minun a wannan lokaci aka jarabci mu'minai kaga inda Allah madaukaki ya ce al mu'minun ya hada da Annabi Muhammad shi kansa jaraba wanda Allah yayi jarabawa ce da ta shafi sahabbai kuma ta shafi Annabi Muhammad wa zulzilu zilzalan shadida kuma an girgiza su girgizawa mai tsanani tunda kaga Allah da kansa ya ce girgizan da aka yi ma sahabbai girgizan mai tsanani ne babu shakka sahabbai sun samu jarabawa da wani bai samu irin ta ba wannan shaida ce ta Allah Allah ya ba masahaban Annabi Muhammad shaida yace zulzilu zilzalan shadida an girgiza su girgizawan mai tsanani inda zalika yaktubiran mu'minun daidai wannan lokaci Allah ya kawo jarabawa ga masu imani wannan jarabawa ba ta tsaya ga sahabbai kadai ba sai da ta shafi shi kansa manzon Allah misalin da zai gwada maka cewa an girgiza su akwai hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib sayyidina Ali yace inna nabiyya qala yawmal khandaqi a ranar da aka tona wannan rami wato lokacin da aka yi wannan yaki ghazwatul ahzabi annabi yake addu'a makafiran yana cewa mala Allahu quburahum wa buyutahum nara annabi yana cewa ya Allah ka cika kaburburan kafiran nan da wuta ya Allah ka makare gidajensu da wuta kama shagaluna an salatil wusta kamar yanda suka hana mu sallar tsakiya wato sallar al'asr hatta gabata shamsu sai da rana ta buya wannan shi ya nuna maka an samu girgiza mai tsanani sallar al'asr ba a iya yin ta ba sai da rana ta buya a ce maka hatta manzon Allah shi kansa manzon Allah shi kansa bai samu damar sallar ba saboda haka sai manzon Allah yake wannan addu'a ga kafirai manzon Allah yana cewa ya Allah kama kare gidajen kafiran nan ya Allah kama kare kaburburan kafiran nan da wuta da kamar yanda suka shagaltar da mu ba mu yi sallar tsakiya ba hatta gabata shamsu sai da rana ta buya wannan hadisin yana sahih Bukhari sannan akwai lafazin da yazo a sahih Muslim annabi yana cewa shagaluna an salatil wusta salatil asri wato kafiran nan sun shagaltar da mu ba mu samu damar yin sallah ta tsakiya ba ita ce sallar la'asa summa sallaha bainal maghribi wal isha sayyidina Ali yace sai annabi ya sallaci la'asar din a tsakanin maghriba da isha'i ka san ko girgizan ta kai tsanani inda za a ce maka ba a yi sallah akan lokaci ba a zamanin Annabi Muhammad ga annabin da sahabbai amma a tsaya a yi sallan ya gagara saboda fargaban da ake cike da tashin hankali kuma ba shi kadai ba akwai hadisin Abdullahi bin Mas'ud ya tabbatar da haka yace habasan mushrikuna rasulullah anil asr kafirai sun tsare manzon Allah basu bashi damar yayi sallar al'asr ba hatta ihmarati ash-shamsu har sai da rana ta kai ga yin launin ja aw farrat ko ko ta koma launin yalo fa qala rasulullah sai manzon Allah yake cewa shagaluna anis salatil wusta salatul asri wadannan kafirai sun shagaltar da mu game da sallar tsakiya shagaluna anis salatil wusta salatul asri mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara ya Allah ka cika ya Allah ka makare kaburburansu da kuma cikunansu maimakon gidajensu yanda ya tawo a hadisin sayyidina Ali ibn Abi Talib a hadisin Abdullah ibn Mas'ud manzon Allah yake ya Allah ka makare cikunan kafirai da wuta Allah ka makare kaburburansu da wuta saboda me saboda sun hana mu yin sallar la'asar akan lokaci hadisin Abdullah ibn Mas'ud yana ya inganta shi ba in ka dubi sahih al-bukhari babu man salla bin nas jama'atan ba'da zahab al-waqt shine hadisi na 4112 yana sahihu muslim hadisin 1631 jabir shi ma ya bada labarin wannan hadisi zaka gansu a litafin umdatul ahkam ya jira su jabir ibn abdullah yace sayyiduna umar ja'a yawm al-khandaq yataho inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba'da ma garabati ash-shamsu abaya rana ta buya faj'ala yasubu kufar quraish saboda ka sayyidina umar yana ta zakin kafiran quraishawa yace ya rasulullah ma kitu usalli al-asr ban koyi sallar al-asr ba hatta kadat ash-shamsu taghrib sai da rana ta kusa buya qala nabiy sa'alahu sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ma sallaituha na rantsa da Allah ni kaina ban sallace ta ba kaga annabi kenan shi da kansa ya shiga tashin hankali manzo Allah yace ni kaina ban sallace ta ba fa qumna ila butuhan jabir yace sai muka tashi fa tawabba li salati annabi alwala wa tawabbana laha muka yi alwala fa salla al-asr manzo Allah yace sallace al-asr ba'da ma darabati ash-shamsu a bayan rana ta buya tun musalla ba'da al-maghrib sannan manzon Allah ya sallama maghriba a bayan yayin sallar al-asr wannan shi yasa malamai suke cewa at-tartib jeran ta tsakanin farillai dole ne saboda ka mutumin da bai sallar azhar ba da ito masallaci sai samu za a yi al-asr wannan al-asr din tashi ba za ta inganta ba sai yayi azhar saboda ka ko dai ya kulla niyyar azhar ya bil liman yana al-asr idan an gama sannan yayi la'asar wanda ya inganta babu shakka mai sallar azhar yana iya bin mai yin la'asar da niyyar azhar haka nan mai la'asar din yana iya bin mai azhar da niyyan la'asar wannan ba laifi bane dole ne sai ka jiyana ta tsakanin waɗannan sallolin to kamar yadda yake a littafin tarihi na Imam Tabari yana daga cikin littafin tarihi na farko kuma yana daga cikin muhimman littafin tarihi yana juz'i na biyu shafi na 236 hadisin Amr bin Auf al-Muzani kuma yana ma kitabu dalailun nubuwa na Imam al-Baihaqi dan yana cikin dalilai da suke tabbatar da gaskiyar manzon Allah Amr bin Auf al-Muzani yace inna nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma khatta al-khandaq a lokacin da manzon Allah ya zana ramin da za a tona shi kaga annabi shi ya tsara wannan ramin yanda za a tona a zagaye garin Madina da shi liyahru ja'ala kullu asharatin 40 zira'an duk mutum 10 aka ce za su tona zira'i 40 fa kharajat lahum saqra bayda'a mudawwara ana cikin tonon sai ga wani dutse fari wani falalin dutse fari ya bayyana kuma wannan dutsen mai karfin gaske Amr bin Auf al-Muzani yace fa kasarat hadidana duka wato alatun da muke amfani da su wajen tonon wannan ramin sai suka tattare saboda karfin wannan dutsen wato idan ma kana tonawa da diga ne to idan ka sari wannan dutsen digan naka zai tare wa shaqqat alaina saboda ka wannan abu sai ya kuntata mana hankalinmu ya tashi to kunna sai muka ce ya Salman suna cikin rami a ƙasa suka ce Salman al-Farisi irqa ila rasulillah ka haura saman wannan rami ka je ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbirhu khabar hadhihi as-sakhra ka ba wa annabi labarin wannan dutse da muka taras gashi ya ki fashewa kuma yana karya makamanmu da muke amfani da su alatu da muke amfani da su wajen tonon wannan rami duk sun lalace. Fa akbara, saboda haka sai wato Salman al-Farisi ya haura ya fita daga wannan ramin, ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah, kaji kaji abinda masu tono suke kuka. Sai manzon Allah ya shigo, fa akadal mi'wala min Salman, manzon Allah ya karbi diga daga hannun Salman al-Farisi, Annabi da kansa, fa darabaha salasa darabati, manzon Allah ya sara wannan dutsen sara uku, sada'a fiha fi kulli darba sada'an, idan Annabi ya sara wannan dutsen sau daya sai dutsen ya tsage, in ya sake sara sai dutsen ya kara tsagewa, wa kasarha fi salisa, da Annabi ya fara sara na uku sai dutsen ya fashe gaba dayansa. Wa barakat ma'a kulli darba, fa abin mamaki anan duk sa'ilin da Annabi ya sara wannan digan sai wani kyalli ya fito saboda karfin wannan diga, sai aga wani kyalli mai tsanani a ba'ad ma baina labatayil madina, wannan kyallin saboda tsananin haskensa sai ya haska garin Madina gaba dayansa. Wato wannan shi ya nuna da daddare suke wannan tonon ba ma da rana ba, kaga kenan tono ne wanda an yi shi ba dare ba rana, saboda ana kokarin ba da kariya ma gari kafin makiya su iso. Idan Annabi ya tsara wannan dutsen, kyallin da yake fita yana haska garin Madina gaba dayansa, wannan abu sai ya ba su mamaki. Saboda haka yasa al-Imam al-Baihaqi ya saka wannan labarin a littafin Dalailun Nubuwa, ya saboda dalilai da suke tabbatar da gaskiyar manzon Allah, ya tattaro irin waɗannan dalilai, ba shi kaɗai ya rubuta littafin Dalailun Nubuwa ba, akwai malamai da suka yi rubuta, kamar akwai na Abu Nu'aym, akwai nashi, akwai duk littafin da ka ji an ce Dalailun Nubuwa, to littafi ne da aka tattaro mu'jizar manzon Allah, dalilai da suke tabbatar da Annabi Muhammad annabin gaskiya ne. To shi Amr bin Auf al-Muzani yace duk sa'ilin da manzon Allah ya sare wannan dutsen, wannan kyalli yana fita, idan kyallin ya fito ma'a kulli burqa takbira, sai manzon Allah ya kabbara. Duk sa'ilin da ya sare wannan kyallin yana bayyana ko manzon Allah zai kabbara. Thumma aqadha bi yadi Salman faraqiya, bayan Annabi ya sara sau uku dutse ya tarwace, sai manzon Allah ya kama hannun Salman ya dafa shi, manzon Allah sai ya fita daga wannan rami. To sai fasa'alahu Salman, Salman yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, fa qala lil qaum hal ra'aytum ma yaqulu Salman, sai mutanen da ke wannan rami suke cewa ah, ba kwa ganin Salmanu yana magana da manzon Allah, qalu na'am, suka ce kwarai kuwa. Saboda haka suka ga su ma ya kamata su yi tambaya ga Annabi Muhammad, suka ce ya Rasulullah bi abina anta wa ummina, muna fansar iyayenmu uwayenmu da ubanninmu da kai, qad ra'aynaka tabribu, mun ga kana saran wannan dutse, fa yakhruju barqun, sai mu ga wani kyalli ya fito, walqiya kalmauji, shi wannan walqiya yana fita kamar taguwa, hasken wato idan hasken ya fito, hasken tafiya yake nesa, ba kyalli bane kawai da yake bacewa, kyalli ne wanda in ya bayyana kuma sai ya tafiya. Fara'aynaka tukabbir, sai muka ga kana yin kabbara duk sa'ilin da wannan kyalli ya bayyana, la tara shay'an ghayra zalika, mu muna gani kamar ba abin da kake gani amma kuma gashi kana kabbara. Fa qala, sai Annabi yace aba atli min albarqati alula, a lokacin da na faru wannan falali na dutse da wannan digan yayi kyalli, kyallin nan na farko da na gani, wannan kyallin da ya fita yana yin gabas yana yin gabas, sai da ya haska kusurar haira wa madaina kisra, gabas wannan kyallin ya yi a saran farko, kyallin yana tafiya gabas, kuma in ka kalli kyallin za ka ga hasken yana ta tafiya har ya ɓace. maimakon kyalli yana tsayawa ne ga inda aka yi sara, amma shi wannan kyallin in ya fito gabas yake yi, yayi ta tafiya har sai ya bace, shine sai manzo Allah ya ce to wannan kyallin sai da ya nuna min benaye na gidajen sarautan Farisa da yankin Alhaira, wato yankin Hira. Wato wannan kyallin sai da ya nuna ma Annabi Muhammad benaye na mulki, ya nuna masa fadan mulkin Farisa. Ta dalilin wannan kyalli sai da manzon Allah ya hanga sara na farko kenan, yace wa ka annaha aliyabul kilabi, kuma na gani kamar yanda ka san kare ya bude hakora, kaga zaka ga hakoran nashi. Manzon Allah yace haka na ga waɗannan benaye na gidajen sarautan waɗannan nahiyoyi. Wa min as-saniya, manzon Allah yace to sara ta biyu kuma al-qusur al-humru min ardi ar-rumi, a lokacin da ya sara na biyu kyallin da ya fito ba gabas yayi ba, wannan kyallin sai yayi ta arewa, kaga wannan shi ya nuna masa mu'jiza ce ga Annabi Muhammad. Kyalli na farko yayi gabas, ya haska gabas, kyalli na biyu sai ya haska arewa. Arewa kuwa ita ce nahiyar Turai, kaga kenan yankin Rumawa. Shine manzon Allah ya ce to kyalli na biyu sai da ya nuna min gidajen sarauta na Rumawa, al-qusur al-humru, ana kiran su jajayen benaye, kamar yadda ake kiran White House, kamar gidan sarauta na Amurka, haka a wancan lokaci ake kira al-qusur al-humru, jajayen benaye, wato shine gidajen sarauta na yankin Rome. Ka annaha anyabul kilabi. Wa min as-salisa, manzon Allah ya ce to na uku usura sana'a, iko na Allah. A lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sara na uku, kyallin kuma sai yayi kudu bai yi arewa ba, kaga kyalli na farko yayi gabas, na biyu yayi arewa, kyalli na uku sai yayi kudu, ya haska kudu. To wannan kyallin sai da ya nuna min wato birnin Sana'a na yankin Yaman. Manzon Allah ya ce to wa akhbarani Jibrilu alaihi salam, mala'ika Jibrilu ya bani labari, anna ummati zahiratun alaiha, bayan na gama sara guda uku din nan, in nayi sara na farko kyallin sai ya haska min gabas, nayi na biyu ya haska arewa, nayi na uku ya haska kudu. Sai mala'ika Jibril ya ce to kaga benayen sarauta na gabas da arewa da kudu? Ya ce na gani. Sai mala'ika Jibril ya ce to kai wannan benayen da kake gani wato gidaje ne na sarautan masu mulki, kuma albishirinka al'ummar ka gaba ɗaya za ta mallake su. Anna ummati zahiratun alaiha, mala'ika Jibril ya ce albishirinka al'ummar ka za ta yi nasara akan daular Farisa da daular Rum da daular da take yankin Yaman. To manzon Allah yana faɗin haka, fastabsharal muslimuna, sai musulmai suna majuna albishir, kai albishir alhamdulillah, kaga fa da kafirai sun yi sun zagaye garin Madina, amma Annabi yana musu albishir wasu dauloli da ƙarfinsu ya fi ma ƙarfin Larabawan da suka zo Madina da nufin za su hallaka Annabi da sahabbansa. So da sai sahabbai suna albishir, suna cewa alhamdulillahi mau'ida sidiqin, godiya ta tabbata ga Allah game da wannan alƙawari na gaskiya. Wa adana an-nasra ba'da al-hafri, Allah ya mana alƙawari za mu yi nasara bayan wannan tono da muke yi. To amma munafikai ka san suna tare da manzon Allah, sai munafikai suke cewa Allah ta ja wani baku mamakin waɗannan mutane, an ya ku suna da hankali kamar tababbu. Ya idukumul batil, Muhammad yana muku alƙawarin ƙarya, in ji munafikai. Wa yukhbirukum annahu yubsiru man yasriba usura al-hayra, har ya gaya muku cewa kuna tonon rami a nan, amma shi ya hangi gidan sarauta da yake gabas da gidan sarautan da ke arewa da na kudu. Wa annaha tuftahu lakum, har ma yana gaya muku cewa za a baku nasara. Wa antum innama tahjuruna al-khandaqa min al-farqi, to abinda muke tambaya shine me yasa kuke tonon yanzu ku daina mana, tun da an muku alƙawarin za ku yi nasara waɗancan manyan dauloli, ku daina tonon, ai tsoro yasa kuke tono a yanzu. Kaga shubha ta shigo, munafiki yana neman ya sanya shakka game da maganar manzon Allah. لا تستطيعون أن تبرزوا للقتال هنا شيوا داكو سامو نصرا دولة فارسة دولة روم دا دولة اليمن الهالي لا ينكو بيئي تفيا باهايا سبو دا تورو كدا سو جيجيس واللقو سامو نصرا كم مسلمي يشين الله مدوك جيسو كدا ونن آيات غبا نيشي
وإن يقولوا المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا
وإن يقول المنافقون الله يشألوك إن منافقين سكي مدنا سنة قرف والذين في قلوبهم مرض دوتن دا أتكين زكاة سنسو أفيتيو dan in ba akwai cuta a zuciyar mutum ba baya da za a yi shakkan maganar manzon Allah shi yasa Allah yake da munafikai da wanda kuma wadanda cikin zukatansu akwai cuta kaman wato karfafawa ne game da sifatan munafinci din suna cewa ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gurura babu wani alƙawarin da Allah ya mana da shi da manzo face rudu wato Allah da manzo sun rude mu haka suke cewa a daidai wannan lokaci munafikai suna faɗin haka me Allah madaukaki ya ce a gaba
wa in qala dha'ifatun minhum ya ahla yathrib ma maqama lakum farji'u wa yastazil fariqun minhum annabi ayaquluna inna buyutana awra وما هي بعورة يريدون إلا فرارا
وإذ قالت طائفة منهم أنا مغنى نعفى منافقي شيء وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض جاء من المنافقين كيف هذا فدقت كم منافقا شيء سأل الله وإذ قالت طائفة منهم وتجمع دقت كم منافقين sai suke cewa ya ahala Yathriba ya ku mutanen birnin Yathriba kaga saboda karfin munafinci an daina kiran garin ma Madina saboda a bata ran manzon Allah saboda a lokacin da annabi ya dawo Madina ya hana a kira Madina da sunan Yathriba manzon Allah yace ta zama Madinatu Rasulillah Madina birnin manzon Allah ba a daina kiran Madina da suna Yathrib to amma don su bata ran annabi sai munafika suna cewa ya ku mutanen Yathrib la muqama lakum babu tsayuwa gare ku ba za ku yi tinkarin waɗannan kafiran ba farji'u ku koma kawai ku jira sakamako wato kowa ya shiga gida ya jira kawai abinda Allah zai hukunta mishi munafikai suke gaya wa musulmai suna cewa fitowa da kuka yi domin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun taho bakin ramuka ba wai an tona rami sai aka koma gidaje aka buye bane da aka tona ramuka sai manzon Allah ya sa sahabbai suka zagaye suna daidai gefen rami kaga kenan idan mutum da doki zai kokarin tsallakowa yana tsallakowa kuke shi za a yi to shine munafikai suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku mutanen Madina ku koma gidaje ku daina wannan tsayuwa ta ku ba ta da nasara saboda ba za ku iya tinkarin makiya ba duk sa'ilin da ka daga ido ka hangi kafirai yawansu ya sa wato yankin gaba ɗaya ya yi duhu to idan mutum ba imani ne da shi ba babu shakka zai yi tunanin za a yi nasara akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine Allah yake wa yasta'zinu fariqun minhum wani sashi kuma daga cikin munafikan suna neman izinin annabi sallallahu alaihi wasallam an ce su ne banu harisa suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuluna suna cewa inna buyutana awra ya rasulullah gidajenmu mun bar su a bubbude kuma gidajenmu na ta bayan gari saboda haka muna tsoron barayi za su shiga a ba mu dama mu je mu kukkulle gidajenmu kaji munafike ke neman uzuri ya bar gidansa a buɗe bari ya je ya kulle kofa Allah ya ce wa ma hiya bi auratin kuma ƙarya ne gidan ba a buɗe aka bar su ba in yuriduna illa sirara, ba abinda suke nufi face su gudu, wato suna neman hanyar da za su gudu ne su bar gari. Don haka inda duk mutum ya samu wata dama sai ya sulale ya bar garin Madina ya koma gefen kafiran ko kuma ya kokarin gudu gaba daya bar garin, saboda gani yake tabbas ba za a yi nasara ba. Me Allah madaukaki yace,
walau dukhilat alayhim min aqfariha thumma su'ilu fitna talatawha wa ma talabbasu biha illa yasira.
Walau dukhilat alayhim min aqfariha, su waɗannan munafikai da suke kawo uzuri suna cewa sun bar gidajensu a bubbuɗe a ba su dama su koma gidaje su kokkulle. Duk wani munafiki da kaga yana bada uzuri yana son ya gudu, law dukhilat alaihim min aqfariha, da za a shigo musu garin Madina ta sassan Madina. Idan aka ce aqfariha ana nufin jawanibiha, da za a shigo, da za a samu wasu kafirai da za su iya tsallake ramukan nan su faɗo garin Madina su haɗu da munafiki. Ka yadda ka yi ridda ko in killa kanka, zai ce na bar musulunci, in ji Allah tabaraka wa ta'ala. Da za a samu kafiran nan su ƙetara su shigo Madina, sun masu ilul fitna, alfitna ita ce ridda, don ridda fitina ce. Saboda haka inda kafirai za su zo su ƙetaro su samu kama munafiki, sai a ce masa ka yadda za ka yi ridda, Allah ya ce la'atawa da sun yi riddan, shi ne Allah ya ce wa ma talabbazu biha illa yasira, ko ba za su jira, ba za su ɗan ji daɗi saboda sun yi riddan ba face lokaci kaɗan, domin ko Allah zai karɓi rayukansu. Wa ma aqamu bil madinati ba'da ita'il kufri illa qalilan hatta yuhlaku, abinda Allah yake cewa duk wani munafiki da ya iya barin garin Madina a daidai wannan lokaci da aka zagaye garin Madina, idan munafiki ya bar garin da nufin ya tsira, to Allah madaukaki ya yi alkawarin zai halaka shi. Kaga kenan fitan munafiki daga garin Madina ma bala'i ne. Don haka ya zauna a garin Madina tare da manzon Allah shi ne sauƙi gare shi, amma idan ya bar garin Madina, to Allah madaukaki ya ce Allah ba zai kyale shi ba face ɗan lokaci kaɗan, Allah zai halaka shi. Saboda haka duk wanda ya bar gari a daidai wannan gaba, halaka ta same shi. Ya Allah madaukaki ya ce
wa laqad kanu ahadullahi min qablu la yuwalluna ladbar wa kana ahadullahi masuna.
Wa laqad kanu ahadullahi, kuma hakika sun kasance da sun yi ma Allah alkawari, la yuwalluna ladbara, ba za su juya baya su guji kafiri ba. Wa kana ahadullahi mas'ubula, kuma alkawarin Allah abin tambaya ne. Waɗannan da suke neman gudu su ne kuma Allah yake ba da labarin, sai ce kaga mutanen da da sun taɓa yin alkawari da Annabi Muhammad, kanu kad gabu an waqa'ati badrin, lokacin da Annabi ya taho za a yi yakin Badar ba sa nan. Wa ra'aw ma a'ata Allahu ahla badrin min al-karama wal fadila, bayan an gama yakin Badar sai waɗannan ƙabilun da suke neman uzuri don su gudu, Allah yake ba da labarin su, bayan an gama yakin Badar ba su samu daman zuwa yakin Badar ba, da suka ga irin karamar da Allah ya ba masahabbai a dalilin yakin Badar, tunda Allah ya ba da dama duk inda ka halarci yakin Badar duk abin da ka ga dama ka yi Allah ya gafarta maka. To da suka ga irin wannan falala sai suka ce la in ashhadana Allahu qitalan la nuqatilanna, idan Allah ya nuna mana wani yaki a gaba, to lalle Allah za mu yi yaki, za mu gwabza yaki, ba za mu juya makafirai baya ba. To cikin ikon Allah sai ga wannan yakin Al-Khandaq ya zo. Yakin Al-Khandaq ya taho, sai ga shi sun zo ga manzon Allah suna neman hanyar ma da za su gudu. Ya Rasulallah, mun bar gidajenmu, kofofin na buɗe, ka ba mu dama mu je mu kukkulle, Allah ya ce gudu suke neman su yi. Kaga wanda ya ma Allah alƙawari ba zai gudu ba, shi ne a yanzu da yakin ya taho kuma yake neman hanyar gudu. Allah yake kullun yanfa'ukum al-kiram.
Wallahi yanfa'ukum al-kiram in zararakum min al-maut aw al-qatl wa idha la tumatta'una illa qalila.
Kullun yanfa'ukum al-kiram ka gaya musu gudu ba zai amfane ku ba. In farartum min al-maut in kun guji mutuwa. Duk wanda ya guji mutuwa ya yi aikin banza. Awil katli ko kun guji kisa. Ka guji mutuwa ko ka guji kisa. Allah ya ce wannan gudun ba zai amfane ka ba. Wa idhan la tumatta'una illa qalila. In ma har kun dan samu jin dadi ne to kadan ne dan kuwa mutuwa za ta dawo. Saboda kai sa gudun yake ba shi da ma'ana. Gudun mutuwa ba shi da wata ma'ana. Idan dai mutuwar ta zo babu makawa to ba daidai bane mutum musulmi ya guje ta. Abinda ake so da kai shine ka tare mutuwa saboda rahama ce ga mumini. Allah ka sa mutuwa ta zama rahama gare mu. Don haka Allah madaukaki yace gudun mutuwa ba shi da wani amfani. Wannan shi ya karfafa rayuwar sahabban Annabi Muhammad babu shakka. Wannan shi ya karfafa rayuwar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai hadisin Ubadah bin Samiti. Wannan hadisin Ubadah yake cewa ausana Rasulullah bi sab'i filalin. Manzon Allah ya mana wasiyar abubuwa guda bakwai. Wato Annabi ya kan yi masa sahabbai wasiya. Wannan lokaci Annabi ya musu wasiya da abubuwa guda bakwai. Fa qala sai Annabi ya ce la tushriku billahi shay'an. Kar ku yadda ku yi shirka da Allah. Wa in qutti'tum ko da za a daddatsa ku a daddatsa jikinka a yi gunduwa gunduwa da namanka kar ka yadda kai shirka. Aw hurriktum ko da za a babbake ku. Aw sullitum ko da za a rataye ku ko da za a rataye ka ko da za a babbaka ka da wuta ko da za a sassara ka gunduwa gunduwa kar ka yadda kai shirka da Allah. Wannan wasiya ce ta manzon Allah. Babu shakka ana cewa larura tana halarta mutum ya furta kalmar shahada, amma rashin furtawan shi ya fi dacewa. Ka yadda ka rasa ranka ka mutu da tauhidi ya fi a larura ka furta kalmar shirka ko kalmar kafirci don ka tsayar da mutum ka tsayar da rayuwarka duk da cewar Allah ya halarta. Amma wannan wasiya ce Annabi ya masahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na biyu wala tatruku salata muta'ammidin. Kar ku yadda ku bar sallah da gangan. Sallar farilla har lokacin ta ya wuce ba ku yi ba. Faman tarakaha muta'ammidan, wanda ya bar sallah da gangan faqad kharaja min al-millati, ya bar tafarkin manzon Allah. Wanda ya bar sallah har lokacin ta ya fita da gangan bai yi ta ba, yayi ban kwana da tafarkin manzon Allah. Wala tatrukul ma'siyata wala tarkabul ma'siya. Manzon Allah yake kar ku yadda ku dinga aikata sako. Rukubul ma'siya shine mutum ya aikata sako da gangan, da gangan ba wai akan kuskure ba. Fa innaha sakatullah, manzon Allah yake saboda ko fushin Allah ne. Wala taqrabul khamra, kar ku yadda ku kusanci giya. Fa innahu ra'sul khataya kulliha, saboda giya ita ce saman zunubi gaba daya. Wato babu wani zunubi da yake sama da giya, saboda in mutum ya sha giya yana aikata laifin da wato ba zai yi shi ba inda yana da hankali. Wala tafirru min al-maut, Annabi ya ce masahabbai kar ku guji mutuwa. Awil qatli ko kisa. Wa in kuntum fihi, kuma koda kuna cikin sa. Wala ta'si walidayka, kar ka saba ma iyayenka. Kar ka yadda ka kuntata ma iyayenka. Wa in amaraka an takhruja min ad-dunya kulliha, inda iyayenka za su nemi su raba ka da duniyar gaba daya. Fakhruj, manzon Allah yake ka yadda ka rabu da duniyar akan ka rabu da yardan iyayenka. Wala taba'asaka an ahlika, manzon Allah yake kar ka aje sanda ga iyalinka. Wato yana da kyau zama ko da yaushe akwai dorina a rataye, ba wai duka za ka ringa yi da dorinan ba, amma ajiyan dorinan tarbiyya ne. yaro ya daga idan sai ya kalli dorina ya san ba za ka dake shi ba ko baka taba dukansa ba amma kallon dorinan zai sa ya shiga hankalinsa wa amsifu min nafsika sai manzo Allah yake ka zama mai adalci ga iyalanka wato ka fi kyautata ma iyalanka fiye da kyautatawa da kake ma ranka to wannan hadisin yana da'ifu targhib hadisin 300 akwai malaman da suke raunana shi saboda wasu kalmomi da suka zo a cikin hadisin amma babu shakka hadisin ya zo mukhtasaran ta riwayar Abu Darda yana sahihu ibn Majah hadisi na 3275 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك